Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 60 Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamu su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 125 sai radio amfani sarauniya fara'a normal download da kuma niya kuma na iya samu a Alpha Radio da kuma sun dake kasar Ghana Masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim yau ne tare da Hafsat Dalla dan Mansuru da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin wannan shirin za ku cewa tsohon ministan wasanni wanda yanzu shine shugaban jami'ar PDP na jihar Plateau Dan Shisango ya samu kansa shi da mutane hudun da aka rike domin neman kudin fansa wanda akan wannan batun sace mutane ya yi garkuwa da su ne muke son ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku kawai wata hanya yake ji ko kuma hanyoyi kuke ganin ya dace a bi domin dakile wannan munar tabi'a kuma muna dauke da rahoton zanga-zangar lumana da masu fatan kawo wato dawo da sauran ƴan matan Chibok suka yi domin tunawa gwamnatin tarayyar Najeriya batun sauran ƴan matan Chibok din su 113 sai dai yau ba za mu samu damar kamu ko labarin wasanni ba kuma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani mutum ya tayar da bam wanda ke daure a kirjinsa a kusa da babbar tashar motocin safa ta birnin New York a yau Litinin wanda yayi sanadiyar raunata shi tare da wasu mutane guda uku. Abinda magajin garin New York Bill de Blasio yayi wa lakabi da harin ta'addanci. Kwamishinan 'yan sandan New York James O'Neill ya bayyana cewa mutumin da ake zargi da aikata wannan shine Akayed Ullah dan shekaru 27 da haihuwa wanda a yanzu haka yana kwance a wani asibiti a hannun 'yan sanda ana yi mishi jinya. O'Neill ya fada wa 'yan jarida a yayin da yake tare da magajin gari de Blasio da gwamnati Andrew Cuomo na jihar New York cewa da gangan Akayed Ullah ya tayar da wannan bom da ke jikinsa. Wanda daga bisani aka gano cewa bam ne da ake hadawa a cikin sunduki ko bututu. Hukumar ayyukan kwana-kwana ta birnin New York ta tabbatar da cewa akwai wasu mutane uku da suka ji rauni amma ana sa ran duk za su warke.
A yau Litinin Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa yana da yakini kasashen Turai za su maido ofisoshin jakadancin zuwa birnin Kudus kuma su dauke shi a matsayin babban birnin na Israel. Biyo bayan sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump yayi na shirin aiwatar da hakan yayin da yake magana a birnin Brussels a gefen shugaban harkokin wato wajen kungiyar tarayyar Turai ta EU Federica Mogherini Netanyahu ya ci hakan da Trump yayi ya fito fili ne da abin da yake a bayyane kuma dama ginshikin cimma zaman lafiya shine aiki da abin da yake na zahiri sai dai Mogherini ya ce kungiyar ta tarayyar Turai za ta ci gaba da bin yarjejeniyar kasashen duniya akan binnin na Kudus har sai an sasanta lamarin kalaman da suke nufin ba a tare da hukuncin da Trump ya yanke kenan Mogherini ya kara cewa maganin da sai an zai kawo zaman lafiya a kasashen Isra'ila da Palestine shine a saka binnin na Kudus a matsayin babban binnin Isra'ila da Palestine
Rahotanni sun bayyana cewa jerin fyaɗen da jami'an tsaron Myanmar suka yi wa mata 'yan ƙabilar Rohingya an yi su ne a wurare da dama kuma an shirya su cikin tsari a cewar kamfanin dillacin labarai na Associated Press. Kamfanin dillacin labaran ya ce ya gano kamanni kan yadda aka yi fyaɗe ga mata da dama yayin wasu hirarraki da aka yi da matan da 'yan mata 29 waɗanda shekarunsu ya kama daga 13 zuwa 35 waɗanda kuma suka tsere zuwa Bangladesh. Kowace mace daga cikinsu ta ce gungun maza ne suka yi mata fyaɗe kuma gabaki ɗayansu banda guda ɗaya sun ce mazan suna sanye ne da kayan sojoji. Mata guda da ta ce maharanta suna sanye ne da farin kaya ta kuma kara da cewa makwabtanta sun gane cewa mazan da suka mata fadan su ne aka girke su a wani shingen binciken sojoji. Da yawa daga cikin matan sun ce kayan sarkin masu musu fadan suna dauke da wani tambari na mashi ko tauraro a jiki wanda a cewar kamfanin dillancin labaran na AV alama ce da take nuna rundunonin dakarun Myanmar. Harin da aka kai wa matan ya auku ne a tsakanin watan Oktoban shekarar 2006 zuwa tsakiyar Satumba a cikin ƙauyukan Myanmar da ke jihar Rakhine. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC.
Yau Litinin ce, ranar ƙarshe ta ragewa ‘yan takara a wani zaɓe na musamman da za a yi domin cike gurbin Majalisar Dattawan Amurka da za su gamsar da masu kaɗa ƙuri’a cewa su ne suka cancanci su wakilci jihar ta Alabama. Mun san su waye mu a Alabama, ɗan takara Don Jones na jam’iyyar Democrat ya faɗa wa mabiyansa a wani gangamin siyasa da suka yi a jihar Lahadi. Wannan zaɓen za a yi shi ne don mu nuna wa duniya su waye mu da kuma matsayarmu, Jones ya ƙara da cewa. Royce Moore, ɗan takarar jam’iyyar Republican, yana samun taimako daga shugaba Donald Trump, wanda ya naɗi wani saƙon wayar tarho da ake aikewa ga mazauna Alabama ta wata hanya da aka tsara. Trump ya ce idan Jones ya ci zaɓe, zai zama ɗan amshin shatan shugaban ‘yan jam’iyyar Democrat a majalisa, wato Chuck Schumer da kuma Nancy Pelosi a nan. Amma Moore zai bar shugaban ƙasa ya cimma muradunsa. Zaben da za a yi gobe Talata zai tantance wanda zai maye gurbin Jeff Sessions ne, wanda ya yi murabus kuma ya karɓi babban Attorney General na Amurka. Labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A cikin satin ta gabata ne aka sace shugaban jam'iyyar PDP na jihar Plateau, wanda kuma tsohon ministan wasanni ne na Najeriya, Damishi Sango. Ya faɗa hannun masu sace mutane a yi garkuwa da su, amma Zainab Babaji ta shaida mana cewa an sako shi. Ga dai Zainab ɗin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Masu garkuwa da mutane da suka sace shugaban jam'iyyar PDP a jihar Plateau kuma tsohon ministan wasanni a Najeriya Damishi Sango sun sako shi tare da mutane hudu da suka yi garkuwa da su. Da yammacin Larabar da ta gabata ne da 'yan bindiga suka sace shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Plateau tare da wani kusa a jam'iyyar Emmanuel Magni da wasu mutane uku a yankin Jere da ke jihar Kaduna a hanyar su ta zuwa Abuja wajen taron ƙasa ta jam'iyyar PDP da aka gudanar kwanan nan. Kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau, Mr. John Akans, ya tabbatar min cewa an saki shugaban jam'iyyar ta PDP da sauran mutanen da ke tare da shi, kuma suna cikin ƙoshin lafiya.
Muna godiya ga Allah, kuma muna godiya ga duk 'yan Najeriya da suka yi masa addu'a, kuma wanda suka taimaka aka sauko shi. A yanzu kamar da kike kira amma motan duka jikin motan da aka kama shi da shi bullet ne a jikin motan gabaki daya. Wannan taimakon Ubangiji ne Allah ya kawai taimakon Ubangiji ne in ba haka ba da su ma sun kashe shi. Amma muna godiya ga Allah yana gida lafiya kalau babu dukan su biyar a cikin motar ba wanda ya samu rauni ko wani abu.
Amma sun yi bayani irin halin da suka faɗa a ciki?
To bayanin su dai sun ce yunwan da gwamnati nan ta sa su a ciki ne suka shiga wannan abun ba da son su ne su yi wannan abun ba.
Wato su 'yan bindigan kenan da suka sace su?
'Yan bindigan suka sace su. An kama dattijo kamar wannan a sashi ya yi tafiya ya taka da kafa da kusan awa 24. Ai wannan kamar kisa ne. Haka da suka sako su kuma sai suka ba su aka ce su yi tafiya aka ba su touch. Da dare aka sako su aka ba su touch. Touch ya aka ce su tafi yin tafiya kusan awa 22 kafin suka samu hanya.
To amma wani zai so ya san kokarin jami'an tsaro ne ko kuma dai haka kawai su 'yan bindiga suka ga ya kamata su ko su?
To jami'an tsaro sun yi nasu aiki. Kuma addu'a mutanen Najeriya kuma Allah ya ji addu'an jama'a haka suke su.
To kwanaki da muka yi bayani da kai sun yi maganan kuɗin fansa wajen miliyan 100, kun biya kuɗin ne?
To wannan dai ba ga na samu takaitaccen bayani ga wannan ba. Yanzu dai ina kan magana muna kan samu sako ya riga ya shigo gida ina tare da shi ne mai yanzu muna magana da shi. Yanda nake miki magana muna tare da shi ne mun gama addu'a kenan. Saboda murgamun samu takamaimen takace ba sai mun samu yanda jam'iyyar tsaro ne za mu ji yaya aka yi.
To amma yanzu da aka sauko su suna cikin halin ƙoshin lafiya ko kuma sun tafi
yara? Yana cikin halin ƙoshin lafiya sallau ba abin da ya zami yin sai dai matsalar da muka samu shi ne aka bar su kwana uku ba abinci ba ruwan sha. Matsalar da aka samu kenan amma in Allah ya da suna cikin lafiya dukan su biyar.
Kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau kenan Mr. John Akans. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ko zagin wani lallai babu kyautun da an yi a baya
kuma to Allah ya kyauta a Abuja ko kungiyar fafitukar adawa da ƴan matan Chibok ne suka yi zanga-zangar lumana domin tunawa gwamnatin tarayyar Najeriya inda batun sauran ƴan matan Chibok 113 ya kwana ga madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Let's say women bring them back now. Women lecturers bring them back now. Chiba girls never to be forgotten. Chiba girls never to be forgotten. Chiba girls never to be forgotten. Chiba girls.
Muryoyin ƴan fafutukar ganin an kwato ƴan matan Chibok kenan waɗanda aka fi sani da BBOG suke zanga-zanga a kofar fadan shugaban kasa a Abuja inda a yau suka kai korafe-korafe iri daban-daban a game da ƴan matan na Chibok da aka sace su to ranar 14 ga watan Fabrairu na shekara 2014. A yau dai kungiyar ta kalubalanci shugaba Muhammadu Buhari ne kamar yadda ɗaya cikin shugabannin kungiyar Aisha Yusufu ta bayyana mani.
Ya kamata a fito da rahoton da aka yi bincike akan me ya faru da aka dauki ƴan matan Chibok saboda duniya mu san menene ake kafa kuma menene gaskiyar magana.
To yaudara ko aka san haka dai ɗaya cikin shugabannin kungiyar kuma wanda yake jagorantar ƴan asalin Chibok a cikin birnin tarayya Abuja Mr. Tsambido Hozaya ya yi ƙarin haske akan dalilan da yasa suka fito a yau din nan.
Akwai waɗansu wurare a wancan jiha din wanda ba a iya shiga ko sojojin Najeriya ba su isa su shiga ba. Akwai hanyoyin da ba su isa su bi ba har yau. Ga ƴan mata nan har yanzu suna cikin halin Boko Haram wanda aka samo ma ba wai an je an kwato su da karfi bane, an je sun je sun zona a tebir ne suka yi yajenya. In ka yi yajenya da wani ba da karfi ka karba ba ka ce ka fi karfi shi ta ina suka ɗiba suka basu in sun fi karfin su karba gaba ɗaya mana. Ga shi abin malamai na jami'a Maiduguri da sun je neman mai an kwace su ba su iya sun je sun karɓi ko ɗaya ba, ba su iya ma su ba mu labarin cewa ga yajejjen da muke yi da su ba su iya wannan ba. Ga ƴan matan Lasa har da police women a cikinsu aka ɗiba ba su iya gaya mana komai akai ba su ce sun ci kafin Boko Haram ta ina.
A cikin ayarin ƴan ƙungiyar na yau waɗanda suka yi tattaki zuwa fadan shugaban ƙasa akwai Madam Bege Nehemiah Yusuf uwa mahaifiya ce ga Dr. Solomon Nehemiah Yusuf malami a jami'ar Maiduguri kuma ɗaya cikin waɗanda ƴan ta'addan ke garkuwa da su.
Yaro na shine Dr. Solomon Nehemiah Yusuf, yana aiki a University of Maiduguri chief lecturer ne, yana da matarsa da yaransa guda uku. Shine kenan muna bin baya muna roke gwamnati shugaban kasa da gwamnoni gwamnan Borno gwamnan Yobe su tashi House of Senate House of Rep su taimake mu su an ji tausaye mu su ansa kuka mu don a cire mana yaran nan.
A yau dai kwanaki 1336 kenan da ƴan kungiyar Boko Haram suka kama ƴan matan Chibok ta garkuwa da su. A baya-baya dai an sako ƴan mata 82 amma har yanzu 113 na hannunsu. A ciki akwai malaman jami'an Maiduguri da kuma matan Lasa da aka kama su a lokacin da suka je jana'izan ƴar uwarsu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Najeriya mu ce, kar mu bar ta tawargaje.
To Allah ya kyauta. Kafin mu bude muku layukan mu, sai a shakata da wannan.
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Kuma da lamun samu kiran farko daga Maiduguri waye daga Maiduguri
akan bayanin da yake a yau bayanin labarin da yake
to bari zaka ji ka ci gaba da sauraro to madalla muna sauraron ku za a kira mu ne yau domin a bayyana muna ra'ayoyin ku bayyana muna ra'ayoyin ku shin wace hanya kuke jin ya dace to mun samu kira daga jihar Niger waye daga Niger
Assalamu alaikum
wa alaikum salam wale ne daga Niger
sunana malam Bala na buta na kira kanji
Bala na buta to don Allah ka share duwanka saboda ga abin na kara
wallahi ban tare da radio fadar network ne ban tare da radio
na to jamuje Bala na buta
hello
jamuje
hello
aya Kaduna waya Niger yake Kaduna waya Kaduna
Assalamu alaikum warahmatullahi sunana Usman Madaci karamar hukumar Kauri jihar Kaduna tarayyar Najeriya
wa alaikum assalam to me ra'ayinka kan wannan maudu'i
na da ka tabba ku shawara ne kadan kafin nan za a ba da maudu'i lokacin da Abu Dalai dan kuma maimaita maudu'i dan ba kuwa ne ya so maka muku daga farkon shiri ba shawara ta ta farko nagode Allah ya sa tashi lafiya dan ni ma kai ne wallahi ban ji maudu'in ba in kuma zaka faɗa min to wanda za
to insha Allah zaka je a lokacin saboda akwai mutane kan layi waye mai kira na gaba
Alhaji Kasim da daga Katsina
to Alhaji Kasim dan ga karje radio ka da Allah
to
ko me ra'ayinka
haka shi ta
to
ra'ayina game da wani masu sace mutane ko ku
me ya kamata a yi
daga kuwa da mutane abin da ya kamata a yi gwamnati ta sa matakan tsaro kamar mu nan Katsina daga nan inda nake
a ina
ko wani abu ya samu nan cikin binnin Katsina ya ito ni
to
ko wani abu samu zaka ci iya wajen kilo daya babu jami'in tsaro ko guda abu komi ina yi akwa lalle ya kamata gwamnati unguwa ta sa jami'an tsaro kamar yadda ake yi da
to me kake ganin me kake ganin kuma mutane ya kamata ku ba da gudunmuwa a wannan
ko kuma mutane abin da zasu ba da goya do abin da ba su yadda da shi ba
to
kai makuma rahoto
to mun gode kwarai mallam Kasimu bari mu je Jos yanzu waye waye a Jos
Bello Abdullahi ne daga Jos gadar Bako
to mallam Bello Abdullahi me ra'ayinka game da wannan batu
gaskiya wannan al'amari da kuke tattauna abin da gwamnati ya kamata ta duba ne sosai matuka
to su mutanen gari fa ayya lallin Bello ya tsinke muna magana ne akan wace hanya kuke jin ya dace a bi domin dakile sace mutane ana garkuwa da su kuma to muna samu kira da Kaduna waye da Kaduna
Mahmuda ne tsaye daga ranin kura
to Mahmuda me ra'ayinka
eh game da wannan maudu'i da kuka dora shi gaskiya mun yi mana sosai
to me gudun moka
gudunmawana waɗannan masu garkuwa da mutane tsakani da Allah fi magana rashin aikin yi a wannan harka
to yanzu kana gan
irin halin da muke ciki mu a jihar Kaduna sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga talauci ya yawa ga rashin aikin yi mu rasa wannan yin da zamu sa rayuwar mu sai dai gwamnati zai ta taimake mu
amma kana gan dalili ne Mahmudu don ba aikin yi sai mutum ya ce ya kama sana'ar sace mutane na garkuwa da su
eh to kaga ai matsalolin da ake samu gaskiya talauci ne amma kuma akwai reason zuciya gaskiya ciki
to mun gode kwarai Mahmudu muna nan Kaduna har yanzu waye a Kaduna
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wace magana
kana magana da Alhaji Ruwa ce ba sulube daga nan ga daga
to Alhaji ba sulube me ra'ayinka
eh ni da ra'ayina kai duka jama'a su ji tsoron Allah kai kuma ga Allah saboda abun da yasa idan ka dibi duka yanayin mutane abun gaskiya akwai ma tsoro shi saboda Allah domin aiki da su ma hukumomin aikin da ya kamata a yi ana dan kauce saboda Allah domin aikin domin mutum in an kama mutum za ka ji an ce ga wani an kama ko kuma gobe sai ka ganci waje to kaga wannan abun akwai to ki dami Allah
to mun gode Haji Basulube yanzu bari mu je jigawa ya jigawa
assalamu alaikum bala ba sai jawo daga jigawa tare Nigeria
to malam bala me ra'ayinka game da wannan batu
ni ra'ayi da shawara zan bayar ga gwamnatin tarayyar Nigeria
to jawo ji
kamar yanda suke mutaren nan suke kawo kamar wadda jami'an tsaro helicopter da za su ke yawo a sama in su a ƙasa suke to ai su a sama suke to kaga hadda haka da haka za su gano gurin da suke kaiwa mutane na gode murya Amurka
Allah yanzu muna jihar Bauchi waye a jihar Bauchi
Assalamu alaikum Alhaji Ibrahim Kalma sai garba kana lafiya
ah Ladan Ibrahim a yau ne
Ladan Ibrahim kana lafiya kana magana da Sumaila Park kuma da Kamaru kuma da Ganjo jihar Bauchi
Sumaila
na'am
to ja mu je
to alhamdulillah a yau dai maudu'in da kuke yana burge mu gaskiya akan magana ma sakan mu a gaskiya ne gaskiya mu a jihar Bauchi alhamdulillah don gaskiya matakin da jihar Bauchi dauka abun yayi tsari da wasu jihohi da su kama irin jihar Bauchi alhamdulillah
to faɗi mana ko jihohin sun je
a kaman wasu jihohin da za su dake tsarin mu na jihar Bauchi alhamdulillah mu mun samu wasu yan committee haka ta hada gwamnati ta hada da su mutanen da suke yankuna yankuna cikin dajin aka hada da su alhamdulillah ana ayyuka da su abin mamaki ma da zai ba ka wanda ma ba ka san yana aikata wannan abu ba take ga cikin wannan al'amari to amma Allah cikin yukon sa da gaskiya dai mu jihar Bauchi an daki da wannan abu yanzu dai mutanen mu gaskiya muna zaman lafiya alhamdulillah
to Allah sa sauran jihohi su koyi da wannan tsari da jihar Bauchi ta yi muna Kaduna yanzu waye a Kaduna to malam mun gode malam Sumaila waye a Kaduna
ladai ba yawa barka da lasariya
barka ka dai
yawa sunana Murtala na kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya
to Murtala ja mu je oyo na matsala ya ya tutsu muna Taraba waya Taraba
eh Taraba dalle kan
to bello me ra'ayinka game da wannan batu
to gaskiya ai na kan wannan batu shine kawai akwai sakaci ma irin na gwamnati ma kan wannan lamari don wani lokaci da su janti an kama mutanen da suka yi wannan din kuma za su waya waje kaza a kawo kuɗi kaza da ya karjuwa ne sannan kuma su ke gina a gwamnati a lokacin ya kuma ɗauki matakin da su ke a ji kafa wata zai kuɗi ya gane wane wane ne a da kama su wani da ba za su iya kama su Allah ku ta ta ci na gudu da ji a kan lamu
to Allah sa mahukunta sun ji wannan shawara ta haka malam Bello yanzu bari mu je Kano waye a Kano
yau ba Kano ne wato Umar Ofisa Ungwa Offline ne fata daga Aminan Juna da kanan jihar Kano Najeriya
Umar me ra'ayinka game da wannan batu
ra'ayi na nan Ladan Ibrahim Ayewa dole ne a zauna a zama cewa mun samu salaha guda daya na farko dole mu magance aiki na biyu dole mu je na samun shugabanni da za su kwasa kuɗi da muke gani da yawa wanda suna ganin cewa wutulaka ba sa iya zuwa wannan madafin iko na uku dole ne a haɗa kai ya zama cewa mun zama tsintsiya maɗaurin kaɗe a duk wani magani da yake ya kamata mu haɗa kan maganin mun fara tun daga unguwannin mu wato tun daga mai unguwa zuwa kan dagaci tun daga nan za ka mata a fara tsaro har zuwa kowa ya san kowa in dai aka yi haka za a magance irin waɗannan tsaro wannan shi ne dai a takaice Ladan Ibrahim Ayewa Umar Ofisa Unguwa Kulami da kanan jihar Kano nake cewa a tashi lafiya
to mun gode malam Umar mai Kano da wannan gurummana kuma da fatan Allah sa gwamnati ta ji wannan kira da kai ko kuma shawara da ka baya da kuma kiran Umar ne muka kawo ƙarshen kira yake yanda zamu iya dauka yau sai gobe dan Allah kai mu a ji mu da wani sabon maudu'i sannan kuma
to yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka cin hanci yin karan tsaye ne ga madafin iko a kowane mataki da ke shafar kasashe masu arziki da matalauta a bangaren gwamnati ko kamfanoni masu zaman kansu cin hanci na kawo nakasu ga cigaba da rashin tabbaci ga tubalan demokradiyya da kuma taimakawa wajen aikata laifuka na ƙasa da ƙasa da ta'addanci haka zalika yana gurgunta kasuwanci yana tsoratar da masu saka jari kuma yana yin kafar ungulu ga habakar tattalin arziki kuma yana kawo nakasu ga ci gaba musamman a ƙasashe masu tasowa shi yasa a shekaru 14 da suka gabata zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da wata rajejeniyar yaki da cin hanci da ake kira UNAC a takaice a matsayin wata hanyar dakile ayyukan cin hanci Mukaddashin shugaban hukumar kula da kwayoyi masu samaye James A. Walsh a taron hukumar na ƙasa da ƙasa da aka yi a karo na 7 ya ce an samu ci gaba a dokoki da kuma kudurin hukumar da haɗin kan ƙasashen duniya inda aka kwatanta da shekara ta 2005 sai dai har yanzu akwai sauran aiki ya ƙara da cewa taron ya samar da hanyoyin ɗaukar matakai domin yaƙar cin hanci inda har shugabannin siyasa suka himmatu suka yi amfani da rajejeniyar ta yadda ya kamata amma ashe take ta taimaka da kuma aiwatar da kudirin na majalisar ɗinkin duniya akan cin hanci a gida da waje a shekarar 2016 amma ta yi nasarar aiwatar da wata doka na yaki da masu ayyukan cin hanci a ƙasashen waje akan wasu manyan kamfanoni ƙasashen waje 28 inji Mr. Walsh tun a farkon shekarar 2010 Amurka ta kwace fiye da dalar Amurka biliyan 3 da aka samu ta haramtun hanyoyi ta hanyar shirinta na Cryptocracy Asset Recovery Initiative inda aka maida fiye da dalar Amurka 150 kuma ana aiki akan maida wasu dala miliyan 30 a yayin da muke aiwatar da kudirin majalisar ɗinkin duniya akan cin hanci ya zama tilas mu ja hankalin duk sassan al'umma domin yaƙar cin hanci da suka hada da farar hula da kamfanoni masu zaman kansu a cewar Walsh kokarin da Amurka ke yi ko kuma wata ƙasa ɗaya tilo ba zai isa ba har sai mun hada hannu baki ɗaya mu zartar da kudirin majalisar ta hanya madaidaiciya kuma tare da yin haka a bayyane sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
kuma da Allah da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya umarci rundunar sojojinsa a yau Litinin da ta janye da yawa daga cikin dakarun kasar da ke Syria yayi wannan sanarwa ce a lokacin da ya kai wata ziyarar bazata a wani sansanin sojojin sama a Hmeymeyim da ke lardin Latika inda ya haɗu da shugaban kasar Syria Bashar al-Assad Sojojin Rasha sun shiga yankin Syria ne a ƙarshen shekarar 2015 a ƙoƙarin su na marawa sojojin Assad baya. Putin ya bayyana cewa sojojin na Rasha da Syria sun riga sun murƙushe ƙungiyar 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa da kullun take shirye domin yaƙi, yana mai nuni da ƙungiyar ISIS. Kafar yaɗa labaran Syria ta ce Assad ya gode wa Putin akan irin wannan rawar da ya taka na yaƙar ta'addanci a Syria, inda ya ƙara da cewa mutanen Syria ba za su manta da rawar da sojojin Rasha suka taka ba. Ziyarar da Putin ya kai Syria ita ce ta farko da ya taɓa kaiwa, kuma ta zo ne yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa ƙasar Misra.
To madalla, da taƙaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku jiyo su abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin nan na tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ita Hafsat Dalla dan mai soro da taimaka a gabatar da shirin da Julie Gresham da ta bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin wato Justin ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya.